daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 abin nan yayin da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwarni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare barkanmu da kasancewa tare da ku Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana 10 na safe a nan Washington DC yau Lahadi 14 ga watan Janairun 2018 ga kanin labaran duniya
Yanzu haka dai an bude wasu bakin iyakokin Najeriya da Kamaru waɗanda aka kulle sakamakon rikicin Boko Haram Jami'a mai mulki a kasar Liberia ta ce ta kori shugaban kasa mai shirin ajiye mulki kwanan nan wato Ellen Johnson Sirleaf. Kungiyoyi da jami'an siyasa a kasar Tunisia suna kira da a shiga wani sabon zanga-zanga yau Lahadi.
To rahotanni daga Najeriya na cewa har yanzu ana fama da matsalar karancin mai a wasu sassan kasar duk da matakan da hukumomi ke dauka.
Ban san Abuja ba, amma ni inda nake a Kaduna na har yanzu ana wala. Amma kullum tun kafin Christmas din ka tuna ana fada kan cewa ne an samu daidaito. Karamin minista mai yayi wannan magana.
A jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin fararen hula ne suka yi wata zafuwar zanga-zanga domin kalubalanta hukumomin kasar kan wani sauyi da aka yi a kasafin kudin kasar na 2018 wanda ya fito da wani sabon tsarin karban haraji. Za a ji ƙarin bayani a cikin shirin sannan muna tafa da maimaicin shirin duniyar Amurka da kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana. Amma yanzu a fara da shan cikakkun labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Yanzu haka an bude wasu bakin iyakokin Najeriya da Kamaru da aka kulle a sakamakon rikicin Boko Haram da ya addabi waɗannan wuraren. Yanzu kasuwanci da ake gudanarwa a bakin iyakokin waɗannan kasashen ya fara farfadowa. Haka kuma sojojin kasashe daban-daban da ke aiki waɗannan wuraren suna sintiri domin kare matafiya, su ma matafiya sun fara samun ƙwarin gwiwa. Wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga ƙasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindizeka, ya bi sahun wasu sojoji da ke aikin wannan sintiri. Ya ce ya ga bus cike da mutane daga cikin motocin matafiya da ta iso garin Amchide da ke bakin iyakar Kamaru. Kuma ta fito garin Maiduguri ne da ke Najeriya, ɗaya daga cikin sojojin da ke sintiri a kan wannan hanyar mai suna Dedea Bojmol, ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon cewa bus ɗin da ita ce ta uku da ta iso wannan gari daga Maiduguri kuma ta kwaso mutane da kayayyaki. Sojojin ce kuma kowace sai sun yi mata binciken kwakwaf. Ya ce sai sun buɗe kutun ajiye kayan kowace mota domin bincike domin ganin ko ba ta ɗauko wasu kayayyakin da aka haramta shiga da su wata ƙasa. Zuwa wata ƙasa ba, kamar su ƙwaya da dai wani abu da doka ya hani da shi. Ita ko amsa Drosau, wata ƴar ƙasar Kamaru ce, wadda mijinta ya rasu sakamakon rikicin na Boko Haram a wani harin da aka kawo a garin na Amchide a shekarar 2014, ta shaida wakilin na VOA cewa tun daga wannan lokaci ta koma Kolofata, garin da ke nisan kilomita 10 da Kamaru. Ta ce ta zo nan wurin ne yau domin ta samu labarin cewa tana iya samun kayayyakin da take bukata na kasuwanci da ake shigowa da su daga Maiduguri a Najeriya. Ta ce tun rasuwar mai gidanta ita kadai ke daukar dauniyar ɗiyansu guda biyu kuma kasuwanci take yi abin ta ce tana samun riba akalla abin da yake kwatankwacin dala 4 a kowace rana kuma ya ishe su ci su sha. Babban birnin Maiduguri yana kilomita 130 ne daga garin Amchide din wanda yake cikin kasar Kamaru kuma tun lokacin da rikicin Boko Haram mai kamari aka rufe wannan bakin iyakar abinda ya kawo katsewar shigar da wasu kayayyakin bukata da ake shiga da su daga kasar ta Kamaru ake shigar da su kasar ta Kamaru ta wannan bakin iyakar amma yanzu manjojin Rogers Nicholas ya ce an bude wannan bakin iyakar domin ko an durkusar da ayyukan yan ta'addan Boko Haram a wannan bakin iyakar Jami'a mai mulki a kasar Liberia ta ce ta kori shugaban kasa mai shirin ajiye mulki kwanan nan wato Ellen Johnson Sirleaf daga jami'ar. Jami'ar ta ce ta yi haka ne domin ta ki tamarawa mataimakin shugaban kasar baya Joseph Boakai wanda ya tsaya takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jami'ar a zaben da aka kammala a kwanan nan. Bokaide shine ya yi mataimakin shugaban kasa karkashin jagorancin shugaba Salif har na tsawon shekaru 12 amma ya fadi zabe wanda tsohon dan wasan kwallon kafan nan George Weah ya yi nasara. Salif dai wadda ta kwashe wa'adin mulki biyu ba ta daman sake tsayawa takara kamar yadda dokar kasa ta Liberia ta shata. Hukumar zaben kasan ta bayyana wuya a matsayin wanda ya lashe zaben domin ko ya samu kashi 61.5 daga adadin kuri'un da aka kada. Kana ya lashe kananan gundumomi 14 daga cikin 15. Masu kula da masu sukan lamirin tsohon mataimakin shugaban kasar dan shekaru 73 da haihuwa sun ce shekaru 12 da ya kwashe yana mataimakin shugaban kasa bai barkata komai ba, yayin da masu sukan zababben shugaban kasar suna cewa bai da kowace irin kwarewa a harkokin mulki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kungiyoyi da jami'in siyasa a kasar Tunisia suna kira da a shiga wani sabon zanga-zanga a yau Lahadi bayan wanda aka kwashi tsawon sati guda ana yi a babban birnin kasar da ma wasu sauran kasashen arewacin Afirka. Dalilin hakan kuwa shine yadda harkokin rayuwa na yau da kullun da ke nasaba da tattalin arziki na waɗannan kasashe suka lalace. Yau Lahadi ita ce ranar tunawa da cika shekaru 7 da aka samu waɗannan tashi-tashin hankula da ya haifar da zanga-zanga a kusan daukacin kasashen Larabawa, wanda shine ma ya dalilin kawo ƙarshen mulkin shugaba Zine El-Abidine Ben Ali, wanda a lokacin ya kwashe shekaru 23 akan karagar mulki. Aikin yi, ƴanci da martabar ɗan adam su ne taken zanga-zangan da ake yi a wancan lokacin, kuma a yau shine aka sake dawowa da shi. Sai da wata 'yar kasar mai suna Fatima Ben Hassan ta ce wannan juyin hali bai kawo musu kowane irin canji ba, maimako ma al'amura sai su kurkucewa suke ta yi. Ta ce dama ita dai fatarta shine a ce an samu walwalar al'amura. Yau Lahadi ne gwamnatin kasar ta bayyana cewa za ta ƙara kuɗin agaji na iyali da kashi kusan dala 70, duk da yake 'yan kasar sun kwashe kwanaki 7 suna zanga-zanga kan shirin tsoke bakin aljihu da kasar ta kaddamar. Tsohon Prime Minister Masar Ahmed Shafik ya faɗa yau Lahadi cewa ba zai tsaya takarar shugabancin ƙasar ba wanda za a yi a cikin wannan shekara. Wannan yana nufin ya sauya matsayinsa na farko kenan, wanda a da ya ce zai kalubalanci shugaba mai ci na yanzu wato Abdul Fattah El-Sisi, wanda aka yi imanin cewa shine zai iya sake lashe zaben idan an yi shi. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yanzu ya ga cewa ba shine wanda ya dace a ce ya tsaya takara ba domin kasancewarsa wajen kasar har na tsawon shekaru 5. Ya tabbatar cewa hakan ya nisanta shi da sanin wasu abubuwa da suka gudana a cikin kasar. Shafik ya dawo cikin kasar ne a cikin watan jiya daga kasar hadaddiyar daular Larabawa, inda yake zaman gudun hijira tun a shekarar 2012. Da farko ya ce zai tsaya takara su buga shi da shugaba El-Sisi da ke kan karagar mulki, wanda bai bayyana ko zai tsaya ba ko kuma a'a. Shafik ɗan shekaru 76 da haihuwa babban kwamandan soja ne kuma tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar, shine kaɗai wanda ake jin zai iya karawa da El-Sisi domin ko saura Kris ya yi nasara a lokacin da suka tsaya takara da shugaban jam'iyya na 'yan uwa Musulmai Muhammad Morsi a shekara 2012, kuma tun daga wannan lokacin ne ya bar ƙasar domin gudun hijira.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farkon farawa, rahotanni daga Najeriya na cewa matsalar karancin mai na ci gaba da addabar wasu sassan kasar, al'amarin da ya janyo kace na ce tsakanin kamfanin matatan man fetur ɗin Najeriya ta NNPC da dillalan man kasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana.
We have sufficient products that will last.
Shugaban kamfanin mai na Najeriya kenan, wato NNPC Dr. Maikanti Kacal Labaru ke cewar muna da isassun mai da zai kai mu har kwanaki 30 nan gaba, kuma za mu ci gaba da shigo da mai fiye da ma kashi 50 na abin da muke bukata a cikin gida. Yanzu haka akwai manyan jiragen ruwa guda 8 suna nan suna soke mai a tasoshin ruwa daban-daban na Najeriya, kuma a halin yanzu komai ya daidaita.
And no mercy has come back.
To amma kwararren dan jarida Baba Yola Muhammadu Tango da ya rade yana sa ido kan batun sha'anin mai a Najeriya, yace gaskiyar lamari fa har yanzu lamura ba su daidaita ba, musamman kan batun wadatar mai a ƙasa.
So mala san da ni da ke duka muna Najeriya nan ban san Abuja ba mani inda nake aka tuna na har yanzu ana wala sannan kullum tun kafin Christmas din ka tuna ana fada kan cewa an samu daidaito karan minista mai yayi wannan magana sannan yanzu managing director yayi magana mu kuma nan ba mu gani man ba mu samu man mala san abu ne za a duba Najeriya ya taba 708 budget is put na petroleum a duniya amma kuma har gobe ta mun import yanzu ban kamfanin NNPC yana cewa an kawo faɗi guda nawa ne sun so me yake faruwa da refineries namu an san cewa da ba aiki da sauransu an ce idan gwamnati Buhari ya zo za a zaki kada su za a gyara su yau shekara biyu da rabi har yanzu muna importing wajen kashi 96 ne ko da 5 na total consumption namu so wannan abin dai ni na kasa gane in kuma ba ke tafi nake cewa suke kawo wannan abin ba mu da doka da oda ne akwai wanda shi karfin doka ne za su abin da ya faru kafin Christmas nan ai almost rabin kasar nan wafil to ransom.
Binciken da muka yi a jihohin Najeriya daban-daban har yanzu ana fama da wahalhalun man a cikin ƙasa. Al'amarin da ya sa shugaban kamfanin mai na Najeriya wato NNPC Dr. Kacel Labaru ya ta'allaka shi da yadda 'yan kasuwar ke boye man.
Those marketers that have hidden product in odd locations, you better bring them out.
Su 'yan kasuwar da ke boye albarkatun man nan fa, gara ma kun fito da shi kun saida akan naira 145 akalla tunda mun saida muku ne akan naira 133 da kobo 28.
NNPC sold it to you at 133 naira 28 kobo.
To amma mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar mai na Najeriya wato Ipman Alhaji Abubakar Mai Gandi ya ce su ba sa boye man.
Magana da ake ɗan kasuwa ya boye mai wannan zance ne kawai domin hasa idan za ka iya tuna kwanakin baya ka ga ana sayar da mai ɗin ƙasa ma ga yadda gwamnati take a saida. Babbar damuwar dai da ake ciki shi ne akwai ƙarancin samun shi. Muna da kuɗaɗe da dama a hannun NNPC.
Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a ci gaba da nuna rashin yadda da tsarin kasafin kuɗin shekarar 2018, ƙungiyoyin fafutuka a jamhuriyar Nijar sun gudanar da zanga-zanga a yau a birnin Yamai domin tankwasa mahukunta su canza ra'ayi kan wasu sabbin harajin da ke kunshe da wannan kasafi wanda suke wa kallon zai jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Su dai hukumomi a Nijar sun ce ba sun ɗauki wannan mataki ba ne da nufin gallaza al'ummar ta Nijar. Daga Yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barmai aiko mana.
Ban mazauna birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi lokacin da suke zagaye tituna a yayin zanga-zangar da ƙungiyoyin fafutuka suka shirya a ci gaba da ɗaukar matakan ganar da mahukuntan Nijar rashin dacewar sabon tsarin kasafin kuɗin ƙasar idan aka kwatanta da yanayin rayuwar da talaka ke ciki a yau. Kamar yadda Jori Ibrahim ke cewa
in mu kawo zancen ilimi alƙawari ne shugaban ƙasa ya ce duk shekara zai kasa kashi 25 cikin 100 na baitul malin ƙasa za a sashi da abun ƙasar da ilimi muka zo muka bincika muka ga cikin kashi 25 kin da zai sa 11 ne da kai fiye da kashi 85 cikin 100 na 'yan ƙasar Nijar da noma da kiwo suka dogara aka dauki kashi 5 cikin 100 na baitul malin ƙasa a ce su za a zo a taimaka ma wannan mutane kashi 6 aka ci cikin kiwon lafiya cikin 100 alhali in ka diba yarjeje ne ya ce na kasashen Afirka akalla a sa kashi 15 cikin 100 na baitul malin ƙasa ai ana son a fadi kiwon lafiya kaga wannan abun duka ba a yi shi ba.
Masu kare haƙƙin yara ƙanana ma ba su tsaya a baya ba wajen wannan gwagwarmaya saboda a cewar su gwamnatin ba ta yi la'akari da bukatun mata da yara ƙanana ba a wannan kasafi. Musa Sidiku shine shugaban kungiyar Konid.
Abin da ya sa muka shiga cikin wannan tahiya ce wanda ta shahe mu saboda ta shahe yara. Minista mai kulawa da bunƙasan mata da kariyar yara cikin kashi 100 ko kashi 1 ba shi da. Ko rabi bai samu ba. Lalle mu masu kare haƙƙin yara mun ga abun nan bai dace ba. Mun hito mu nuna bacin cikin mu da mu yarda da wannan abu ba kuma muna yi kira ga maikanta su yi gyaran huska ga wannan kasayen kuɗi.
Tuni dai majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da wannan tsarin kasafi abinda ke ba gwamnati damar zartar da shi sai dai shugaban kungiyar Kadet son Allah Dambashi na ganin dole gwamnatin ta ja da baya daga wannan matsayi.
Mu ba iko muka nema ba amma abinda muke nema a tausaya ma talaka saboda mu talaka mun ka cikin talaka muke kuma incin mu na da doka ta bamu abinda ya zama to ba gaskiya na ba doka tattana da shi bace ya mun ma kun zo kun murkushe kan doka kun mai da shi doka to batta yiwa na shi zan doka tunda doka ta ce ka doki a bi darasi da abubuwan daga zuwa shi komu wanda talakan ka shi ke zuwa su komu.
Gwamnatin ta Nijar ta sha cewa gamsuwa da sahihancin tsarin kasafin na 2018 wajen gudanar da ayyukan jin dadin rayuwar talakawa ya sa wakilan al'umma a majalisar dokoki amincewa hanyoyin samar da waɗannan kuɗaɗen shiga abinda ke nufin bakin alƙalami ya riga ya bushe. To amma gangamin kungiyoyin fafutukar ya lashi takobin tilastawa hukumomi canza ra'ayi.
Insha Allah za mu sake hutowa sati biyu zuwa sati biyu in ya zama to dole sai mu huto kowace sati in su ji sauraren mu sai mu huto kowace rana mu ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kowane lokaci har ya kai inda su da kansu za su dauki darasi su ja da baya su ce sun hwasa wannan abin da suke yi.
Da yake bayani akan cece-kucen da tsarin kasafin na 2018 ya haddasa, shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohammed a yayin wani taron da jam'iyyar ta gudanar a jiya Asabar ya yi wa jama'a tuni akan gibin da faduwar farashin karfen uranium a kasuwannin duniya ta janyo wa gwamnatin ta Niger mai fama da matsin tattalin arziki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger ne, inda hukumomin ƙasar suka gina wasu cibiyoyi da ake kira gidan manomi waɗanda suka kunshi harkokin noma da kiwo a cikin tsarin nan da aka samar na ɗan Niger ya ci da ɗan Niger, yayin da gidan manomi na Shatimari a jihar Difa ya fara aiki. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Tamar Abari daga birnin Damagaram.
A cikin tsarin nan na ɗan Niger ya ciyar da ɗan Niger wato Truazen, gwamnati ta gina a yawancin ƙananan hukumomi na ƙasar nan gidan manomi ko kuma Maison du Paysan. Tunu kuma wasu daga cikinsu suka fara aiki. Shibirlu Malam Kalla, magajin gari ne na Shatimari ta jihar Difa, ya ƙara mana haske kan nasu gidan manomin.
Gidan manoma abin da ake nufi, manoma abin da ake so, tizari ake so komi da komi na aikinsu, na gona ko na kiwo, duk dai abin da zai sa bunƙasa na karkara ya zo kusa da su kuma isheshe shi ne ake bukata da gidan Maison du Paysan ta taimakon gwamnati kamar wannan magazin ton 1000 yake dauka. Na biyu, akwai magazin guda shi abubuwa da za a sa duk abin da ya shafi kiwo, wani tusa, wani anguliya, wani kulikuli, wani magani, duka dai wannan shi magazin shi ba musamman. Akwai magazin guda kamar ton 500 shi ma zai dauka. Kuma akwai magazin guda da hannun komin da wani furoja na cimai fasir da gan muka gaba muka yi.
Wannan gidan manomi al'ummar garin ne suke kula da tafiyar da shi.
Ba mayar ba yake yake, ba wani ba yake yake, kwamiti mun sa na talakawan tsakanin su an sa kwamiti. Tunda muka fara an sai da kaman ton fiye da kaya kai ton 1000 ma cikin shekarar nan biyu abin da an sai da.
Sai dai magajin garin na Shatimari ya ce suna buƙatar a haɗa musu da rediyon karkara ko kuma radio communautaire yadda za su waye kan manomansu da kuma makiyaya.
Yanzu matsalar namu akwai radio communautaire shi ma a cikin kayayyakin na Maison du Paysan. Baya cikin tunda shi ya riga ya Maison du Paysan yadda yake, muna bukata shi ma a maido shi cikin Maison du Paysan. Sannan gidan manoma a mai da shi nan don mutanen su ba da bayani a ma'aura da sauransu dai. In an zo mutum sai ya cikin radio in ya zo ya samu bayani.
Gabcari Maburam manomi ne, ya nuna farin cikin shi game da kafuwar wannan gidan manomi a wajensu.
Gaskiya mun ji dadin wannan harkan tsarin da aka yi. Da in muna so sai mun je Difa ko kuma wani bai Difa ma sai mu rasa, sai mun taso mun tafto amana daga gandar wani ne. Yanzu da aka maido gidan manoma nan cikin kwamitin Shatimari, komi da komi nan muke samun shi, kamar su iri, su abinci, ba sai kaje nesa nemo su ba. Abincin dabba da na mutum duka an kawo su nan cikin gidan manoma nan muke sayan shi. Gaskiya mun ji daɗin wannan sa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Ka daji kai kai ma ba marayewa ba.
Yan agogo nan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 19, 4 na yamma kenan da minti 19 a birnin na Damagaram da Abuja da Yaoundé da kuma N'Djamena na Chadi. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. kwanaki kadan suka rage wa majalisar dokokin Amurka ta samu matsaya kan amincewa da kudaden da za a gudanar da ayyukan ma'aikatan gwamnati kafin wa'adin ranar 19 ga wannan wata na Janairu da kudaden da aka ware za su kare inda aka san hakan zai iya kaiwa ga rufe ma'aikatan gwamnatin baki daya. To sai dai yiwuwar amincewa da kudaden na tafi ne da wani kudurin doka da ƴan jam'iyyar Democrat da ke majalisar dokoki suka gabatar da ya shafi batun shige da fice a ƙasar ta Amurka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan takaddama. Sunana Mahmud Lalo. A tsakiyar makon nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya nuna wasu alamu da ke nuna cewa mai yiwa ya mika kai bori ya hau wajen yunkurin da ake yi na neman matsaya dangane da samar da doka ta dindindin kan batun shige da ficen baki a Amurka. Shugaba Trump ya nuna waɗannan alamu ne yayin wani taro da ya yi da 'yan majalisar dokokin ƙasar da suka haɗa da dukkan 'yan jam'iyyun da ke majalisar, wato Democrats da kuma Republicans, domin tattaunawa kan batutuwan da suka shafi samar da tsaro a kan iyakokin Amurka da kare matasan baƙin da ba su da takardun izinin zama da baƙin hauren da ke tasowa daga yanki ɗaya da kuma shirin nan na canki-cankin takardar lottery.
I feel having the Democrats in with us is absolutely vital
because ina ganin yana da matukar muhimmanci mu samu hadin kan 'yan Democrat a wannan tafiya, saboda ya kamata a ce wannan kudiri ne da zai hada kan jam'iyyun biyu. Ya kamata a ce kudiri irin wannan ya nuna kauna.
Truly should be a bill of love.
Tattaunawar shugaba Trump da hadakar 'yan majalisar ta fi mai da hankali ne kan batun wasu baki 800 da suka shiga ƙasar tun suna yara waɗanda ba su da takardar izinin zama amma kuma suke samun kariya wani shiri da ake wa lakabi da daka, wanda ya musu katanga da duk wani shiri na mai da su ƙasashensu. To amma a shekarar da ta gabata Trump ya kawo ƙarshen wannan shiri na daka, sannan a ranar Litinin ɗin nan ya kawo ƙarshen wani shiri na wucin gadi da ke kare 'yan ƙasar El Salvador daga mai da su zuwa ƙasarsu. Har ila yau shugaban na Amurka yana so ya kawo ƙarshen shirin canki-cankin nan na visa lottery, wanda ke ba da dama a zaɓo wasu mutane daga sassan duniya a ba su takardun izinin zama a nan Amurka. To amma a ranar 30 da ta gabata shugaba Trump ya nuna alamun cewa zai sassauta matsayarsa domin a samu madafa kan ƙudurin na yunkurin samar da doka ta dindindin game da shige da fice a nan Amurka.
To end chain migration.
Ya kamata a ce kudiri irin wannan ya zamanto wanda zai iya kawo ƙarshen kwararar mutane daga wani yanki zuwa Amurka. Irin wannan ƙaurar na janyo mana mutane da ke da wasu buƙatu, kuma haka ba ya mana daɗi, saboda ba ya mana adalci ba. Kuma na san cewa mutane da dama a wannan ɗakin, ko da yake ba zan ari bakin wani in ci masa albasa ba, amma na san da yawa daga cikinku kuna so a kawo ƙarshen kwararar baki mai ɗorewa.
Sai dai wannan tsari da shugaba Trump da Amurkawa da dama ke kira chain migration a Turance, wato kwararar baki daga wani yanki babu ƙaƙƙautawa, shi wasu ke kira ƙoƙarin da baƙin hauren da suka shigo Amurka ke yi na kawo 'yan uwansu da suka baro a baya. 'Yan Democrat dai suna nuna adawa da kawo ƙarshen shirin na daka, ko da yake sun fice daga taron suna masu cewa za a samu mafita. Senator Robert Menendez, ɗan majalisar dattawa ne da ke wakiltar jihar New Jersey a ɓangaren 'yan Democrat.
I think the president actually wants to strike.
Ina ganin shugaban yana so ne ya samu matsaya. Yanzu ya rage a gani ko hakan za ta yiwu. Amma ina ganin abin mai yiwuwa ne.
But I think it's possible.
To sai dai ya zama kusan dole shi shugaba Trump ya samu hanyar da zai faranta wa masu tsatsauran ra'ayi a majalisar dokokin, waɗanda suka sa shi a gaba har sai ya cika alƙawuran da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe. Steve King, ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Republican, wanda ke wakiltar jihar Iowa.
Ya shaɗana ta cewa zai kawo ƙarshen shirin daka. A zahiri ya bayyana cewa zai kawo ƙarshen shirin a ranar 5 ga watan Maris ɗin wannan shekarar. Amma duk da haka, yana ƙoƙarin ya ga cewa an yi musaya da wasu jerin shirye-shiryen shige da ficen baki.
Shirin shugaba Trump ya nuna cewa an kusa cimma matsaya kan shirin yin garan bawul ga ɓangaren shige da ficen na baki.
Ba mu da nisa da samun cikakken garan bawul ga ɓangaren shige da fice. Amma idan ana so abin yayi tsamari, a shirye nake na fuskanci duk wata suka.
Har ila yau shugaba Trump ya zaku ya ga cewa an gina katanga akan iyakar kudancin Amurka domin ya cika ɗaya daga cikin muhimman alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe. Wannan batu kuma na ɗaya daga cikin batutuwan da ake tattaunawa kan shirin samar da cikakken tsaro akan iyakokin Amurka. Sai dai masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum na ganin cewa wannan takaddama ba san inda za ta kaya ba har sai zuwa nan da mako mai zuwa. Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniya. duniyar Amurka sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da Zlatika Hawk da Catherine Gibson da suka hada ainihin rahoton, Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana. Sakonnin farko ya fito ne daga Ahmadu Manaja Bauchi, unguwar Karofin Madaki. Muryar Amurka ku bani dama ne kira ga shugaba Buhari da ya dauki matakin ba sani ba sabo akan wannan matsala ta man fetur, akan ministan man fetur da shugaban NNPC, koda kuwa matakin zai kai ga korarsu ne daga mukamansu, domin ƴan Najeriya na shan azaba kan maganar ta man fetur. Ni a ra'ayina bai kamata gwamnatin Najeriya ta ci gaba da tsare jagoran mabiya shi a Sheikh Ibrahim Arzizziki ba, kasancewar idan har gwamnati za ta iya sakin Nnamdi Kanu da ke barazana ga tsaro da kuma dorewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya. Wannan sakwabto ne daga Mahmud Saliu, ƙauren Namo da jihar Zamfara. Sai sakon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe a Najeriya. Assalamu alaikum viewers Hausa. Tabbas bayyana shugaban ƴan Shi'a a Najeriya, wato bayyana jama'a, ya kore duk wani shakku ko jita-jitan mutuwarsa. Da fatan ƴan Najeriya za su guji yada labaran ƙarya waɗanda ba su da tushe ballantana makama. Ina kira ga dukkanin jami'an tsaron jihohin Benue, Kaduna da Rivers da sauran jihohin da ake yawan samun tashin hankali da ke laƙume ɗimbin rayuka da dukiyoyi, da su miƙe tsaye domin kawo ƙarshen ɗaukar doka a hannu da wasu al'ummomi na waɗannan jihohi ke yi. Wannan sakwabto ne daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasar reshen jihar Kebbi, Ali Usman Taka Lafiya a birnin Kebbi. Sai sakon Muhammad Chindo, wanda ya fito daga unguwar Karofin Madaki, abocin tarayyar Najeriya. Salam VOA Hausa. Tabbas bayyanar shugaban ƴan mazhabar Shi'a Malam Ibrahim Sheikh Arzizziki ta yi daidai, da fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace da shi don kawo ƙarshen wannan zanga-zanga na mabiyansa da mabiyansa ke yi. Assalamu alaikum viewers Hausa, inji Buhari Haya Nguru da Adamu Habu Umar Yanga. Hakikanin gaskiya ba ma jin dadin yadda ake fama da rikicin makiyaya da manoma a wasu jihohin kasar mu Najeriya. Dan haka muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta maida hankali wajen gano bakin zaren warware wannan matsala tun kafin wankin hula ya kai su dare. Assalamu alaikum viewers Hausa, ba shakka bayyanar Sheikh Arzizziki a gaban ƴan jaridu da kuma takaitaccen bayanin da ya gabatar a jiya Asabar a Abuja ya tabbatar da cewa shugaban yana raye kuma yana samun lafiya, da fatan jama'a za su rinka kaucewa jita-jita. Sakwato ne daga Sani Mai Langilange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri. Yanzu kuma sai labari a takaice.
Yanzu haka dai an bude wasu bakin iyakokin Najeriya da Kamaru da aka kulle sakamakon rikicin Boko Haram da ya addabi waɗannan wuraren. Yanzu kasuwanci da ake gudanarwa a bakin iyakokin waɗannan ƙasashe ya fara farfadowa, haka kuma sojojin ƙasashe daban-daban da ke aiki a waɗannan wurare suna sintiri domin kare matafiya. Su ma matafiya sun fara samun ƙwarin gwiwa. Jami'a mai mulki a ƙasar Liberia ta ce ta kori shugaban ƙasar mai shirin ajiye mulki kwanan nan, wato Ellen Johnson Sirleaf, daga jami'ar. Jami'ar ta ce ta yi haka ne domin ta ƙi tamarawa mataimakin shugaban ƙasa baya Joseph Boakai, wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jami'ar a zaben da aka kammala a kwanan nan. Boakai dai shi ne mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin shugaba Sirleaf har na tsawon shekaru 12. Ƙungiyoyi da jami'in siyasa a ƙasar Tunisiya suna kira da a shiga wani sabon zanga-zanga yau Lahadi, bayan wanda aka kwashe tsawon sati guda ana yi a babban birnin ƙasar da ma wasu sauran ƙasashen arewacin Afirka. Dalilin hakan kuwa shi ne yadda harkokin rayuwa na yau da kullum da ke nasaba da tattalin arzikin na waɗannan ƙasashe suka lalace. Yau Lahadi ita ce ranar tunawa da cika shekaru 7 da aka samu ire-iren waɗannan tashe-tashen hankulan da ya haifar da zanga-zanga kusan daukacin kasashen Larabawa.
Masu sauraro, wannan shine shirinmu na ƙarshe a yau Lahadi a jerin shirye-shiryen da zamu kawo muku. Sai kuma gobe dan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aiki mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Amma kafin nan za a iya zuwa shafukanmu domin kallon hotuna da ma labarai cikin bidiyo
Ya zama madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa da kuma Chiwahiro Diodune da ya shirya wannan shiri gaba ɗayansa, sai injinan mu Al Santos. Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen wasu na murya Amurka.